بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da hallara majalisinmu na karatu cikin fiqhun musulunci a cikin littafin al-muqaddimatul jaziyya lil jama'ati al-azhariyya na babban malami abul hasan al-manufi ash-shadili Allah ta'ala ya masa rahama yau muna ranar al-hamis mai wa ya zama hudu ga watan aljuma'a al-akhira shekarar hijira tana 1441 wanda yazo daidai da 30 miladiya shekara 2020 to zamu tashi yau a sabon fasali ne ko faslun fara'idu salati 14 sabon fasali yana cewa farillan sallah 14 ne ya gabata mun karanta farillan sallah a littattafan da suka shuɗe ahlari da ashmawi yanzu maimaici ne dan haka ba buƙatar tsawaitawa akan waɗannan farillai in son samu ne duka waɗannan 14 mu gama da su a zama ɗaya farillan sallah 14 ne haka yake a malikiya 14 amma wasu a wajensu 15 ne al'ula na farko takbiratul ihram wato ina ƙara maimaita mana shi wannan farilla na sallah shi ake cewa rukuni a wani a wata ibara a yawa ko a ce rukunan sallah ko a ce farillan sallah ko a ce wajiban sallah duka abu ɗaya ake nufi su waɗannan farillai waɗansu ayyuka ne da yanzu malam ya ce 14 waɗanda kowane ɗaya daga cikinsu dole a zo da shi a cikin sallah idan aka rasa shi wannan guda ɗayan to sallah tana ɓaci gaba ɗayanta idan aka rasa shi wannan guda ɗayan to sallah tana ɓaci gaba ɗayanta idan yana iya yiwuwa a riske shi to sai a koma a riske shi idan baya yiwuwa a riske shi amma zai yiwu a haƙura da raka'ar da yake cikin a jefar da ita a ci gaba da raka'ar gaba to raka'ar da yake cikin sai a jefar da ita a ci gaba da raka'ar da ke gaba amma dai ba hali a ce ba a yi shi ba kuma a yi sallah a haka kuma ta inganta ba yiwuwa to kenan ko dai ya zama a dawo a riske shi in ba a yi shi ba aka wuce kamar fatiha sai da ya ruku'u sai ya tuna bai yi fatiha ba sai ya haƙura da ruku'un ya dawo tsaye sai ya fatiha ruku'u ya zama ƙari a sallah ko kuma idan ya wuce ta yadda ba hali a dawo a riske shi saboda an wuce wajen misali in fatiha ce ana ruku'u ko ana sujada ko ana zama tsakanin sujada guda biyu duk aka tuna fatiha dawa tsaye za a yi duka ayyukan da aka yin nan su sun zama ƙari a sallah ba su da amfani. To idan ya zamana an wuce wajen amma zai yi a jefar da raka'a, to sai a jefar ta, kamar misalin Fatiha ko ruku'u ko sujada, sai ya zama ba a gano ba, ba a tuna ba, sai da aka zo raka'a ta gaba, ya taso raka'a ta biyu zai yi, sai ya tuna raka'ar farko bai mata Fatiha ba. To a daidai wannan lokacin Fatiha ta kubuce, wacce raka'a ta riga ta kubuce masa, ba hali yanzu to yanzu ya dawo yana tsaye raka'a ta biyu, da ya zai koma raka'ar farko ba hanya. To yanzu zai yi raka'ar farko a jefar da ita, sai ya jefar da ita, sai ya zama yanzu wannan ita ce farkonsa, ba sallar zai bata ba, sai kawai ya karanta Fatiha ya ci gaba da sallarsa a matsayin raka'ar farko wacce ya jefar ta. In sujada ne ya bari, to in ya dawo yana tsaye ya tunata, ai komawa zai, kamar da muka karanta a halali. To amma in sai da yayi ruku'u, in sai da yayi ruku'u ya kulla raka'a sai ya tuno sujada a baya, to nan ma sai ya jefar da wacce raka, sai a mayar da wannan raka'ar farko. Wannan na bamu misalin an rasa farali amma zai yiwu a jefar da raka'ar a ci gaba. To akwai faralin da shi kuma in an rasa shi baya yiwuwa raka'ar ma a ce an jefar ta, kamar niyya. Mutumin da ya rasa niyya to baya cewa to bari ya jefar da raka'ar farko, don haka farali ne da aka rasa shi, wanda shi kuma jefar da raka'a ba zai zama magani ba, kawai ba sallar ake yi ba, kabbarar harama sai an sake ta, ba maganar jefar da raka'a. Ko kuma ita kanta kabbarar haramar ita ma farali ne wanda baya karban jefar da raka'a, a ce kabbarar harama ne. To nan ma kawai zai lokacin da duk ya tuna bai yi kabbarar harama ba, to lokacin ne zai yi kabbarar harama ya ci gaba da sallah. Don haka farillai a cikin sallah suna da ƙarfi, ƙarfin da ba zai yiwu a yi sallah ba su ba, kai ƙarfinsu ma ya kai ga sujudar rafkanuwa ma ba ta magance matsalarsu. Mun karanta a baya, don mutum ya bar Fatiha to ba ya cewa bari ya yi sujudar rafkanuwa, ya yi bari ya yi yai ƙabli, bai yiwuwa farali nisan zu. To haka suna da muhimmanci, shi yasa ko da mutum bai kiyaye farillan sallah 14 ba, to ya san kowace farilla, ba dole ba ne sai ka haddace farillan sallah 14 irin yadda da ake koya mana a makarantu, kuma har yanzu ma wannan kuma daidai ne a koya wa mutum hadda, a koya masa irga abubuwa, duka wani yana taimakawa wajen zaman ilimi. To amma ba shi ne wajibin da yake kan musulmi ba tujahar sala, abin da yake kan musulmi wanda ya fuskanci sallah shi ne ya iya ta, sannan ya iya sanin wajibi da abin da ba wajibi ba, saboda sanin haka shi zai ba shi ikon gyara ta idan ta samu matsala. In mutum kawai sallar ya iya amma bai san farilla ba, bai san sunna ba, bai san mustahabbi ba, to ai bai iya sallah ba, tunda idan ta samu matsala, idan ya samu matsala da wani aiki daga cikin ayyukan sallar, ai sanin hukuncin abin da ya samu matsala da shi shi ne zai ba shi damar ya san wato gyaran da ya kamata ya yi. In na gyara ne, wannan yake sa sau da yawa sai a samu waɗansu suna sallah, sai ka ga a cikin sallar in wani abu ya faru, kai har limami nawa aka samu limamai wanda a cikin sallah idan aka samu matsala sai ya juyo sai ya ce jama'a mu sake sallar nan,
ba komai ya kawo ka ba illa ne illa rashin kiyaye matsayin waɗannan ayyukan. Jama'a mu sake sallana kawai shikenan sai a sake kabbara. To amma mutum ya san abu kaza wajibi ne, abu kaza sunna ne, abu kaza mustahabbi ne. Shi wajibi ko farali, sujada ba ta magance matsalarsa, ba a rasa shi sallah ta inganta, sai da shi sallah ta inganta. Sunna idan mai ƙarfi ce ko ta kai biyu isama, to ana yi mata sujada. Idan an batta, idan aiki mustahabbi ne, shi kuma baya cutar da sallah ta fiskar bata ta, ko kuma ya sa a yi sujada rafkanwa, kaga kowanne da matsayinsa. To sai ka san shi, to ko baka san guda nawa ba ne, dan an tare ka an ce farillan sallah guda nawa ne, ka kasa faɗan guda nawa ne, wannan ba shi ne jahilci ba, wannan kawai ba ka da hadda ne. Eh, amma ba shi ne jahilci ba. Jahilci shi ne a ce maka me ya hukuncin ruku'u a sallah, ka ce ruku'u mustahabi ne, to wannan shi ne jahilci. A ce maka me ya hukuncin tada hannu a sallah, daga hannu lokacin kabbarar harama, sai ka ce daga hannu lokacin kabbarar harama farilla ne, sai a ce maka wannan jahilci, to wannan shi ne jahilci. An bayuta yau don haka san matsayin kowanne, to shi ne ilimi, ko da baka san guda nawa ba ne, amma kiyaye guda nawan ne kuma shi ma yana da nasa muhimmancin. Malam ya ce al'ula, na farko daga cikin 14, takbiratul ihrami, kabbarar harama, li kulli musallin, ga duk wani mai sallah, farilla ne. Kabbarar harama wa lafzuha, lafazinta Allahu akbar, shine Allahu akbar, wannan shine lafazinta, wannan ita ake cewa kabbarar harama. Da haka wasu suna dauka kabbarar harama shine daga hannayen, ba shine kabbarar harama ba. Fadin Allahu akbar shine kabbarar harama. Da mutum zai ce Allahu akbar bai daga hannayensa ba, ya shiga sallah. Da mutum zai daga hannayensa, sai bayan ya daga ya sauke, sannan sai ya ce Allahu akbar, ya shiga sallah. Wannan fadin Allahu akbar ita ake cewa kabbarar harama. Malam yace min ghairi ishba'il ba'i, ba tare da kosar da ba'un ba. Mun yi karatu makamancin wannan a kiran sallah. Abinda malam yake gaya mana shine mai cewa Allahu akbar, kamar yadda aka faɗa lokacin kiran sallah galadan ya kiyaye, to haka mai kabbarar harama ma ya kiyaye. Allahu akbar, ba'un din nan kar a kosar da ita, ma'ana kar a yi mata madda, kar a ce Allahu akbar, kar a ce akbar. In aka ce akbar aka ja madda wa ba'un din, to an canza ma'anar wannan kalmar gaba daya zuwa wani abu daban wanda bai halatta a danganta wa Allah ba. Domin akbar jam'i ne na kabar, kabar kuma shine ganga, akbar ganguna. To ka ko kai ne aka kira sunanka aka ce maka akbar, kai ganguna kenan, kaga bai kamata a danganta wa Allah wannan ba. To shi yasa malam yace za ka ce Allahu akbar, amma kar ka kosar da bawun din wajen janta, kamar yadda kar ka yi wa alif irin wannan mu'amalar ta madda. Malam bai ambata ba, amma yana cikin abinda dole a kiyaye. Allahu din ko akbar din, kowace alif daga cikin ta Allahu da ta akbar, kar kai mata madda. kabatta haka Allahu akbar, karka ce Allahu, karka ce akbar, domin idan kai haka to tamkar kai istifhami ne, kana tambaya ne, Allahu shin Allah ne akbar yafi girma, kaga ba abin da aka saka ba kenan. Allahu akbar, kaga nan ma Allah ne shin yafi girma, kaga diddi ba abin da aka saka ba kenan. Dan haka a kiyayi maddar alif, a kiyayi maddar ba'un, kawai a ce Allahu akbar. Suka ce wanda ya ce Allahu akbar bai bata ba, Allahu akbar bai bata ba, domin lahaja ce, akwai wanda lahajar su haka take, dan haka a lahajar waɗansu wannan daidai yake da Allahu akbar. Malam ya ce wala yujzi'u ghayruha in kana yuhsinu al-arabiyya, wani ta ba zai isar ba in dai ya iya larabci, wani ta ba zai isar ba in dai ya iya larabci. To amma ni ina ganin kamar ba sai wanda ya iya larabci ne zai iya cewa Allahu akbar ba, kawai a ce wani ta ba zai isar ba. Allahu akbar ba wanda baya iya fadanta, haka har sai mutum ya iya larabci ne iya cewa Allahu akbar. To malam saboda shi ba larabe ne gani yake, wanda ba larabe ba ba zai iya fada ba, wanda bai iya larabci ba zai iya fada ba, alhalin ga munan duk muna fada kuma ba larabci muka iya ba. Allahu akbar, an gane? Don haka da malam yace ba za wata kalma ba za ta isar ba ga wanda bai iya larabci ba, ko wanda bai iya kyautata larabci ba, afwan, ko in ya kasance ya iya kyautata larabci, mana kenan wanda dai zai iya kyautata fadan wannan kalmar, to wata kalmar ba za ta isar masa ba. Yanzu mu misali Hausawa, ka iya cewa Allahu akbar amma kuma sai ka ce Allah babban sarki, za ka shiga sallah, ba za ka karba ba. Ko kuma mai turanci, shi ma faɗa da turancinsa, misali ya ce Allah is great, misali, ko ba za ka karba ba. Ko Fulatani ya ce zo mi rawo mi, ba za ka karba ba. Yawwa, sai Allahu akbar. Amma man la yuhsinuha, amma wanda bai iya larabci ba, nan za mu ce wanda ba zai bai iya fada ba. Faqila yadkhulu bin niyya, wasu suka ce zai shiga da niyya, duna al-ajamiyya, amma banda fassarawa da wani yare. Waqila yadkhulu bi lughatihi, wasu suka ce zai iya shiga da yarensa. To wanda ba zai iya fadan Allahu akbar ba ya kasu kashi biyu, akwai wanda ba zai iya fada ba saboda aha, saboda aibu, kamar kurma ko bebe. To shi wannan a yadda muka san addinin musulunci, shi za a karbi gwargwadon abin da zai iya ne. Na haka idan yayi ha ba ya zama shi a wajensa shi ne kabbarar harama, shi kenan ya shiga sallah da shi. Idan kuma ya zamana da niyya ce kawai yake iya shiga sallah, shi kenan sai ya shiga sallah da niyya, saboda ba zai iya ba, abinda kuma ba za ka iya ba a shari'a faduwa yake, abinda ba za ka iya ba a shari'a faduwa yake daga kanka. don haka wanda yake kurma ko bebe to kabbarar harama faduwa take a kansa in ba zai iya fada ba. Amma akwai wanda yake gagaran kabbarar harama amma shi ba kurma bane ba bebe bane sai dai fadanta ne da larabci ya kasa, an ce masa kace Allahu Akbar sai ya kasa, kace Allahu Akbar sai ya kasa. To shi kuma wannan shine malamai suke sabani a kansa, wasu suka ce ya shiga da niyya kawai, yayi niyya ya shiga da ita, wasu suka ce a'a ya shiga da ajamiyar. Ajamiya shine duk wanda yaren da ba larabci ba shine ajami, to ya shiga da yaransa yaren da ba larabcin ba wanda ya iya din, in ba haushe ne ya kasa sai ya ce me, sai ya ce Allah babban sarki, duk da cewa zai yi wahala. Allah yayi wa Hausawa wato gata ta yanda yaransu baya hana harcensu faɗan kalmomin wasu yare, sai dai kawai in yana yaran za a gane cewa ba haushe ne, ya shi kuma yaren Hausa yana da wata illa, in ka saba da Hausa to in kana yare wani yare daban to waɗanda suka san yaren sai sun gane kai bahaushe ne in sun san Hausa. To da galibin Hausawa suna da wani harce wanda yake bayyana a cikin yarurrukansu, ka duba in turoci bahaushe yake za ga yana yinsa talla talla filla filla, saboda harcensa bai saba faɗan abubuwa a sarƙe ba, yawwa bai saba faɗan abubuwa a sarƙe ba, dalla dalla harcen sai zawa faɗan abu, don haka turancin ma yake yinsa. To hakan yana larabci ma, haka zaka gane harshen Hausa ne. To amma dai a ce ya kasa faɗa kuma zai yi wahala, amma akwai wasu harsuna da suke rike harce sai ya zama akwai kalmomin da suke gagaran mutum ya faɗe su. Kaje kaji inyamuri da ya shekara 25 a cikin Hausawa, za ka sha makin Hausarsa, abin ba zai baya iya faɗa yadda ya kamata, to wala'ala yaransa ne ke da tasiri a harcen. To almuhim, idan har mutum ya zama na yaransa harcensa ba zai iya ɗaukan faɗin Allahu Akbar ba, wasu suka ce ya yi da niyya, wasu suka ce a'a ya faɗa da yaran nasa yanda fassara Allahu Akbar yake a yaransa, to ya faɗa sai ya shiga sallar da haka. To amma wannan ɗin ya fi a kan shiga da niyya, saboda ai shiga da niyya iko ne kusan na duk wani lafiyayye, duk wani mai hankali, iko ne na duk wani mai hankali, kurma da bebe ma yana iya niyya. Amma tunda abu ne da ake bukatansa a harce, to idan mutum ya kasa faɗan kalmar da ake bukata kuma akwai wata kalmar madadinta, to ikonsa shi ne ya faɗi abin da zai iya faɗa madadin wannan kalmar, shi ne ikonsa. Amma niyya ƙasa da ikonsa ne, wannan ikon kowa ne. Don haka abin da ya fi dacewa da ƙa'idar shari'a shi ne ya faɗa da yaren da zai iya faɗa da shi a lokacin da ba zai iya furta Allahu Akbar ba kafin a matsa masa a koya masa, tunda ita ce wajibi. Kuma an fahimta nan akwai tambaya, galibi malamai in suna faɗaɗawa akan maganar kabarar harama sukan zo da wannan batu, ambatan Allahu Akbar da larabci amma kuma da wata ibara ta daban ba wannan ba. Ba shakka Allah babban sarki, ko Allah shine mafi girma, ko Allah mai girma shine abinda Allahu Akbar ta ƙunsa. akwai wasu ibarori na larabci wanda za su iya bada wannan ma'ana, kamar Allahu a'azam, Allahu a'azam, ko Allahu ajallu, Allahu ajallu, su ma suna bada ma'anar Allahu akbar, Allahu a'la, duka ina nuna cewa Allah shine mafi girma, Allah shine mafi ɗaukaka. To shin wayannan ibarorin za su iya wadatarwa mutum ya ce Allahu a'azam ko ya ce Allahu ajal? Amsa shine a'a, ba hali mutum ya canza daga Allahu akbar ya koma wata ibara ta daban. Idan kuma ya canza, kabbararsa bata yi ba. Idan ya yi sallah a haka, sallarsa bata yi ba, sai dai Allahu akbar. Malam ce azaniyatu anniyatu, farali na biyu ɗaura niyya daga cikin farillan sallah, bi an yaqsida bi qalbihi dukhul fi salati, ta inda zai yi nufi da zuciyarsa nufin shiga cikin sallah. Kun ga malam yace bi an yaqsida bi qalbihi, ta yadda zai yi nufi bi qalbihi da zuciyarsa ad-dukhul fi salati, shiga cikin sallah al-mu'ayyanati, ayyananniya, ayyananniya wato takamammiya. To anan idan mun duba, kamar malam ya riga da ya mana bayanin me ake nufi da niyya, e kuduri a cikin zuciya, wannan shi ake cewa niyya. Ba a kiran furuci niyya, kuduri da yake rai shi ake kiransa niyya, amma furuci a harce wannan yana bayyana niyya ne, yana bayyana abin da yake cikin rai ne. Da haka mahallin niyya zuciya ne, bid'a ce mutum mai aikin ibada idan ya zo aikin ibada ya furta niyyarsa da baki, bid'a ce, in banda aikin umra, aikin hajji da kuma aikin yanka kamar na lahiya ko hadaya. Wayannan ibadu guda uku su ne ake furta musu niyya. Mai hajji zai ce labbaika hajjan, mai umra zai ce labbaika umratan, mai yanka kuma ya faɗi irin abinda annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa, Allahumma hadha minka wa laka, anni wa ahli baiti, ya Allah wannan daga gare ka yake kuma don kai zan yanka shi, ka karɓa mini madadina da iyalan gidana. To sai aka ji annabi alaihi salatu wassalam ya faɗi wannan lokacin da zai yanka lahiyarsa. Don haka ambaton niyya a irin waɗannan wurare sunna ta tabbata a kai, bari ma irin umra da hajji shine shari'ar. Mutum baya shiga umra shiru jim, baya shiga hajji shiru, kamar yadda kabbara harama take a sallah, haka faɗan wannan yake a umra da hajji. To wannan idan ma an ɗauke shi a niyya kenan, amma sau da dama za ka samu wannan ana ce masa ɗaukan harama, ɗaukan harama, amma asalin niyya tana zuciya. Amma an ka ɗebe wannan ibadar, ibadar sallah, ibadar azumi, ibadar sadaka ko zakka da sauran ibadu, to ba sa bukatan furucin niyya. Baka cewa ya Allah na ɗaura niyyar sallah azhar raka'a kaza kaza kaza, ko sallar asuba Allahumma inni nawaitu. Shi yasa idan kun ji ana sayar da littafi majmu'un niyyat, ku sani littafin bid'a ne. Kuma kar ku ɗauka cewa wai ma wato wannan littafin yana da alaka da mazhabar mu ta malikiya, ba shi da alaka da mazhabar malikiya. Wasu ƴan jaura ne suka buga shi suke kasuwancin su, amma bai da alaka da ilimi. Majmu'un niyyat wani tafin da ya tattara niyoyi, yadda ake niyoyin abubuwa. Za ka ji masu tallitafi suna talle niyyar sallah asuba akwai a cikin littafin, niyyar sallah kaza akwai a cikin littafin. Wannan kuskure ne. Sannan malam ya ce bi an yaqsuda bi qalbihi dukhula fi salati almuayyana, sai malam ya ce as-salati almuayyana, ayyanan niyyar sallah, wato takammumiyar sallah. To anan abin da malam yake isharar zuwa gare shi ne, duk lokacin da mutum zai aiwatar da aiki, to niyyarsa tana kunsan abubuwa guda biyu manya-manya. Abu na farko shine niyyar wanda za a yi aikin dan shi, niyyar wanda za a yi aikin dan shi, wannan shine me kenan ikhlasi, shine ikhlasi saboda Allah, wannan yana cikin niyyarka. Ba ka raba aiki da dalilin yinsa, dalilin yinsa yana zuciyar mai yinsa. Don haka idan dan Allah ake wannan aikin, ibada ne, to wajibi ne dalilin ba'if, abin da ya tashe ka yin wannan aikin, ya zamana neman lada ne a wajen Allah, imani da Allah ne. Wannan yana kunshi a cikin niyya, ba ka iya cire shi a cikin niyya. Da wannan manufar ta canza, ka tashi ne kana yi saboda kar babanka ya tambaye ka, ka hango shi na tafowa kana tsaye kawai sai kai kabbara. To sallarka wannan kabbarar da kai baka shiga sallah ba, saboda wata manufa ta sa ba Allah ba, neman burgewa, riya, neman ɗaukaka, neman suna, duk wannan niyoyi ne da suke ɓata aiki da za a karɓa, ba ka da lada. Wannan ɓangare na farko kenan na niyya. Ɓangare na biyu shi niyyar aikin da za ka yi. Kun ga ɓangare na farko niyyar wanda za ka yi aikin don shi, ɓangare na biyu niyyar aikin da za ka yi. Yanzu ne salama gariba yana da bukatar niyyar tsarkake Allah, saboda Allah zai yi wannan sallar. Sannan yana da bukatar niyyar sallar magariba. To waɗannan niyoyin guda biyu suna cikin ma'anar niyya, duka biyun nan sai an same su. Tunda ai lokaci ɗaya mutum biyu za su iya kabbara sallah, ko uku ko huɗu, ka je ka irin masallacin matafiyan nan, ana salloli, kaga can ana sallah, kaga can ana sallah, ko waɗanne suna sallah, amma wancan azhar suke yi, wancan la'asar suke yi, ko wancan magariba yake, wancan isha yake, wancan nafila yake, wancan ramuko yake, duk abin da suke sunansa sallah. Me ya bambanta sallolinsu niyoyinsu? Da haka niyya tana da muhimmanci, muhimmancin da dole aikin mutum na ibada ba zai yi tasiri ba sai a cikin niyyarsa ya tantance aikin. In baka tantance aikin ba, aikin ba zai je ko ina ba. Shi yasa mai sallar azhar zai zo ya samu ana sallar la'asar, ya shiga tare da liman ya yi kabbara, niyyarsa azhar ce, liman da mamuda suke sallah niyyarsu la'asar ce, amma wannan zance mai inganci bai cutar da sallarsa ba, sakamakon ya ayyana niyyarsa, ya tantance niyyarsa ta me. Wa innama li kulli imri'in ma nawa, hadisi yace kowane mutum kadai yana samun sakamakon abin da ya yi niyya ne. to a wannan niyyar galibi niyyar farko da muka yi magana akan ta niyyar wanda ake aiki don shi galibi a mabahis din wannan niyya yana cikin littafin aqida ya shafi tauhidi ne da littafin aqida malaman fiqh su suna magana akan bangare na biyun ne niyyar aikin to shi niyyar aikin shi ita ce wannan aikin shi zai bambanta tsakanin ayyuka guda biyu niyya ce take bambanta sallah azhar da al'asr niyya ce take bambanta wankan janaba da wankan haila niyya ce take bambanta wankan juma'a da wankan janaba niyya ce take bambanta azumin ramako da azumin nafila niyya ce to dan mallam yace as-salatul muayyana ayyanan ne sallah to akwai salloli wadanda akwai wadanda salloli takamammu wanda niyya ce kadai take iya bambanta su sun sha bamban da salloli ma'abota lokaci ko dalili salloli ma'abota sababi sun sha bamban wanda galibin dukkanin su nafila ne sun sha bamban da salloli takamammu ayyanannu sallar asuba azhar la'asar magriba isha wayannan salloli ne ayyanannu takamammu suna da lokacin su suna da tsarin yanda ake yin su sallar wutri misali sallar wutri sallar raka'atay al-fajr raka'o'i biyu na al-fajr da wutri salloli ne waɗanda su ma suna da lokaci takamamme da ake yin su sannan kuma suna da tsarin su irin sallar raka'atay al-fajr ana yin ta ne bayan al-fajr ya keto kafin sallar asuba sannan ana so a yi ta mai sauki babu tsawaitawa a cikinta sallar wutri ana yin ta ne bayan sallar isha zuwa kafin kitowar alfajir sannan ana so a yi ta ne raka'a ɗaya ko uku ko biyar ko bakwai ya zama dai wato daga ƙarshe ta ƙarshen ba ta da ƴar uwa akwai salloli kuma da zaka same su su kuma nafilfili ne ma'abota sababi sallar shiga masallaci nafila ce sababinta shiga masallaci sallar walaha nafila ce sababinta hantsi sallar ratiba rawatib nafila ce sababinta kiran sallah ire-iren waɗannan salloli sallar dare sababinta dare yayi daga bayan sallar isha tahajjud sababinta a tashi daga bacci cikin dare tarawihi sababinta bayan lokacinta bayan sallar isha da azumi irin waɗannan salloli dukkansu nafilfili ne waɗannan sunayen da aka samu su ba suna ne na ta'ayini ba suna ne na sababi don haka da a ce mutum zai shiga waɗannan salloli da niyyar nafila kawai ba sai ya yi niyyar walaha ba misali ba sai a niyyarsa ya yi niyyar tarawihi ba ko ashan ko ya yi niyyar tahajjud ba bukata kawai nafila ce an ce mata tahajjud ne saboda sai an yi bacci an tashi ake yinta an ce mata walaha ne saboda da hantsi ake yinta ba wai walaha wata salla ce da aka shar'anta da wannan sunan takamamme ba lokacin ne aka yi la'akari da shi shiga masallaci kawai da haka waɗannan nafilfili ne da niyyar nafila ta isar musu amma irin sallolin farillan nan to su kowace sallah ta'ayinin ta aka yi itan ake nufi dole a bambanta ta da yar uwata ta hanyar niyya haka me azhar dole aniyarsa dole aniyarsa sallar azhar ce me la'asar dole aniyarsa sallar la'asar ce me magriba dole aniyarsa sallar magriba ce duk da cewa su ma an kago sunayen su ne a lokutan su to amma kuma su din shari'a su din take nufi da tsare-tsaren su don haka dole a bambanta su da niyya musamman mai yin su lokaci daya ta fiskar ramuko to dole niyya sa ta bambanta dole anan ne zai fahimci muhimmancin niyya wajen bambanta su wanda zai yi azhar ya tashi ya yi la'asar ba abin da zai bambanta salolin nan guda biyu sai niyya don haka shi sama ya ce as-salatul mu'ayyana dole mai niyya ya yi niyyar ayyananniyar sallah takamammiyar sallar da zai yi wa yakunu qasduhu muqarinan li lafzi takbir sannan nufinsa ya kasance a gwame da lafazin kabbara wannan nufin nasa wannan niyyar tasa ta kasance a haɗe da lafazin kabbara lokacin da yake kabbara ya zama lokacin kudurin yana tare da shi to amma wannan haka dai ya fi zama kamala haka aka fi so amma da a ce mutum nufinsa ya gabaci lafazinsa da ya zo yin lafazin kuma hankalinsa yana wani waje ya taho masallaci zai yi sallar azhar ya shigo masallaci har an yi sahu wajen kabbara lokacin da zai ce Allahu Akbar sai yana ta lissafin ko albashi ko yana ta lissafin wani bashi da ake binsa ko yana ta lissafin haka dai sai wani abu ya zo masa a ransa sai zama daidai wani lokacin da yake cewa Allahu Akbar hankalinsa baya kan sallar azhar sai bayan ma ya yi kabbara ya nutsu sai yake tuna ya fara sallah fa ashe yana faruwa ko baya faruwa a to so sai mako to ka gani yana faruwa wani ma rikicin gidansa ne rikicin iyalinsa shi zai hana shi har ya kabbara bai san ya yi kabbara ba to irin wannan ana ce masa zuhuli ana ce masa zuhuli gafala ne baya cutar da ibada baya cutarwa na dan wani lokaci hankalin mutum ya tafi lokacin da zai shiga ibada to baya cutarwa amma dai an fi son ne ya zama lokacin da zai kabbar nufinsa yana nan a ransa wala yalzamuhu ta'arrudu fi niyyatihi li'adadir raka'at malam yace amma baya lazimtansa wala yalzamuhu baya lazimtansa at-ta'arrudu fi niyyatihi wato kutsawa a cikin niyyarsa li'adadir raka'at wato ga yawan raka'o'i wato bujiro da yawan raka'o'i a cikin niyyarsa baya lazimtarsa ba wazancan baya lazimtar bid'a ne ma baya cewa Allahumma inni nawaitu salatar zuhuri arba raka'at ko kuma a cikin niyyar tasa ya kudura a ransa cewa raka'a hudu zai ya indai azhar ta hudu ce dan haka ba wai sai ya kudura a ransa cewa raka'a hudu zai yi ba dama raka'a hudu ce sai dai Allahumma illa idan yana halin tafiya to akwai bukatar a kudurinsa ya kudura wacce zai yi kasar ne ko kuma zai cika ne idan kasar zai yi raka'o'in ta biyu idan cikawa zai yi raka'a hudu ne to wannan zai kudura a ransa don ya bambance wa kansa irin sallar da zai yi so ba zai yi wasa da niyya ba ya shiga sallah sai yana ciki ne sai ya yanke shawarar kawai bari ya cika a tun kafin ya shiga zai kudura a ransa irin nau'in sallar da zai yi الثالثة فرلي نقو قراءة الفاتحة على الإمام والفرد بذال معجمة أي المنفرد قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة على الإمام أكل الإمام والفرد دمي صلى شيكدي بذال معجمة دزل نيلقو ذات بمبان جاتا دل كينا أي المنفرد فسر وياي أبو النبي دا الفذي شيني المنفرد فتو متون تيمي صلى شيكدي تو سيما لن أتتم ما تصلى من سابع أكراتم ما تصلى كلا نوني كلا أكني da mai sallah shi kadai da liman da mamu to nan sai malam ya ambaci liman ya ambaci ne sallah shi kadai fatiha a hakkin su farillan sai bai ambaci mamu ba saboda amalikiya kuma ma har a wajen jumhurin malamai karanta fatiha ba farilla bane akan mamu amma liman da mai sallah shi kadai farilla ne sai sun zo da fatiha amma mamu bai yi fatiha ba babu komai shi yasa in ya samu ruku'u sai a ce ya samu raka da fatiha a kansa bata zama farilla ba malai ce arrabi'atu farali na hudu alqiyamu lil ihrami wa liqira'ati alfatihati tsayuwa don kabbarar harama wa liqira'ati alfatihati kuma don karatu da kuma don karatun fatiha wato tsayuwa don kabbarar harama farilla ne tsayuwa don karatun fatiha farilla ne mu fahimta bayan kabbarar harama ita kanta farilla ce to ayi ta a tsaye ya zama a tsaye farilla ne wanda yake kabbarar harama a zaune kuma sallar farilla ba tare da uzuri ba kabbarar sa bata yi ba abin da yasa nace kuma sallar farilla saboda idan sallar nafila ce ya halatta yayi ta zaune yayi zaman tarabbu'i ya sarke kafafunsa in ya sarke kafafunsa don ya bambanta zaman da yake wakiltan abunan tsayuwa da zaman sallah to ya iya yana kabbararsa ta harama a zaune mai sallar nafila amma mai sallar farilla a tsaye yake kabbarar haram abin da yasa nace ba tare da uzuri ba saboda mai uzuri wanda ba zai iya tsayuwa ba kamar mara lafiya ko gurgu to wannan shi kuma ka'idar mu da muka sani ta shari'a shine shari'a tana mu'amalantar mutum ne da iya abin da yake da iko a kansa fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah da iya limit din ikonku la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha haka wannan ka'idar ta sarayar da wajibcin kabbara a tsaye ga wanda ba shi da ikon tsayuwa don haka waɗannan mutum biyun su ne suke da damar su yi kabbara ba a tsaye ba da mai sallar nafila da kuma mai uzuri uzurin da zai hana shi tsayuwa amma in ba haka ba lafiyayye mara uzuri a sallar farilla to wajibi ne a tsaye zai yi kabbarar harama ina ƙara tambihi wa mamu masbuqai wanda ake shiga sallah a yi ruku'u bai iso ba ana cikin ruku'u ya iso a guje ire-iren waɗannan wani lokaci mutum yakan kasa nutsuwar da zai tsaya a tsaye kabbarar harama sai dai ya ce maka Allahu akbar yana sunkuye wani ma a sunkuye zai shiga masallacin dama wani kuma haka zaka yana dunduku yana haka shi kansa daga hannaye duka daga hannayen da aka gani a wajen manzon Allah sallama duka a tsaye yake yin su ba daga hannu a sunkuye ba daga hannu a zaune wasu za ka in sun dago daga sujjada ma sun daga hannu za su zauna sai sun daga hannu a tsaya ke daga hannu don haka yayin da mutum zai kabbara harama kuma sai ya zo yana haka a sunkuye kabar haramar sa bata yi ba wai da na ce da muka masha hudu to kabar haramar sa bata yi ba idan yayi Allahu akbar a tsaye sai ya tafi ruku'u wannan yayi amma in ya duka a sunkuye ya ce Allahu akbar kabar haramar sa bata yi ba amma a malikiya Allah ya musu rahama suka ce wannan raka'ar zai jefar da ita bai same ta ba ya yi kabbara ba liman bai dago bai kama ruku'u amma kuma ba zai kirga wannan raka'ar ba suka ce saboda me saboda ya yi kabbara harama a sunkuye me kun a ce sallarsa ba ta yi ba sai aka ce a'a raka'a ce ba ta yi ba to me yasa suka ce eh ai saboda idan an tafi wannan raka'a an je an kammala an dago za a dago da kabbara ne za a kabbara da ya dago da ita Allahu akbar ta zame masa haramarsa lokacin ne ya fara raka'ar don haka raka'ar da ya samu ruku'unta bai same ta ba a sakamakon ya yi kabbara harama a sunkuye gashi ya samu ruku'u shi yasa za a iya tambayar ka a ce maka wane ne mai samun ruku'u amma bai san raka'ar ba wane ne wanda zai samu liman a ruku'u bai dago ba ya riski ruku'un kuma bai samu raka'ar ba sai ka ce shi ne wanda ya kabbara haramarsa a dunduku a sunkuye da haka zai jefar da raka'ar sai ya fara daga raka'ar da aka taso za a ci gaba to haka walikira'atul fatihati haka karatun fatiha shi ma ana masa a tsaye ake yi a tsaye ake shi ma dai a shi ma istifna'in da muka yi a kabbarar harama shi ne a fatihar ma ma'ana a sallar farilla sannan ga marar usuri ita ma fatiha mai sallar nafila yana iya fatiha a zaune tunda ana iya sallar nafila a zaune sannan mai uzuri yana iya karanta fatiharsa a zaune idan uzurinsa na zama ne har a kwance ma idan uzurinsa na kwanciya ne kamar yadda muka sani al-khamisatu na biyar ar-ruku'u ruku'u wa akmaluhu an yanhaniya bi haythu yastawi dhahruhu wa 'unuquhu wa yansiba rukbatayhi wa yad'a kaffayhi 'alayhima wa yujafi ar-rajulu mirfaqayhi min janbayhi ولا ينكس رأسه بل يكون ظهره مستويا ما لن يتي نبير الركوع وأكمله ما لن يتي مفي تكر ركوع كمل الركوع تككي أن ينحني شنم ركوع يسنقيا بحيث يستوي ظهره وعنقه تين دا قدم بايان سا دا ويان سا داس دي ديتا كد يسون كوين دا زي كفا ويان سا يسوك قطع قدم بايان سا يناسما كد كما يسون كوين دي جري جي جي كان سا يناسما ويان سا يناسما قدم بايان سا كما يادم كما تيفا ana son ya daidaita gadon bayansa da wuyansa wasu malaman fiqh suka ce wai da a ce za a dora gora ko sanda a gadon bayansa da kiyarsa zai zauna ba zai gangara ba kaga wanda gadon bayansa yayi tozo kamar na raƙumi kamar bayan raƙumi ba zai iya dora sanda a bayansa ba wanda wuyansa ya sunkuya ya yi ƙasa ana sa sandan zai tulmiye ya yi gaba wanda wuyansa ya daga sama ana fasan dan zai sulmiya ya faɗi ta baya, wanda gadan bayan sa ya doro ana sa sandan zai gangara gefe ya tuntsure. Ana son ne wanda gadan bayansa da wuyansa ya stawiya ne za su daidaita, wa yansiba rukbatayhi, kuma ya kafa gwiwoyinsa, ya kafa gwiwoyinsa, kar ya bar gwiwoyinsa haka a lankwashe. Ya kafa su shine wato ya dame kafarsa, shine ya kafa su, yansiba rukbatayhi, kar ya bar su a lankwashe. Kamar ya kenan wa zai gwada mana a lankwashe, gwiwoyi a lankwashe, gwiwa a lankwashe. Yawwa, yadda malamin nan yayi, in yayi haka sai dai kana yi, kuma sai ka bana masu dubawa basu duba gani ba, kana yi sai ka zauna, masu dubawa basu. Yawwa, haka kaga wannan mai ya ake bukata a yi kenan. Yawwa, shine ya tsayar da kafafu, ya tsayar da gwiwoyi, kar ya tankwara gwiwa. Jazakallahu khairan. Don haka sai ya kafa gwiwoyinsa, wa yadha'a kaffayhi alayhima, sai ya dora tafukansa a kansu. To nan ma a fahimta, sai ya dora tafukansa a kan gwiwoyin. To wasu in sun tashi dora tafukansa a kan gwiwoyinsu, sai su kama gwiwoyin, sai su kama su haka. Wannan bai dora tafukansa a kan gwiwa ba, ya danke cinyarsa ne kawai, ya danke cinyarsa ne. Wasu kuma sai su dora tafukan, amma haka yatsun a matse. Wannan ma ba shi ne dora tafuka, dora tafuka ne akan gwiwoyi, amma ba shi ne siffar da ake bukata, domin nan za ta iya cutar da kai, zai iya zamewa. Ana dora tafuka ne ta hanyar baza yatsu, sai ka baza yatsunka akan gwiwoyinka, sai ka kama su. Shi ne waye ba aka fayya alaihima, sai dora tafukansa akan su. ويجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه, مالن يتي نمجي سي يبودا مرفقيه واتو سغرغمانسا سوني ودنا سغرغمي غيور حنو كنا سي يبودا غيور حننسا غدابيو عن جنبيه دغا كويا بنسا دغا حقاقالنسا سي يبودا سي نن سي يتي الرجل نمجي. Wato kenan duk cikin karatun da yake mana ba bambancin namiji da mace, sai a nan wajen da kaji ya ce namiji yayi kaza, kenan duk abin da muka yi a baya mace da namiji duk iri ɗaya ne. Amma a nan yake namiji ya buɗa, amma mace za ka samu a malikiya su duk wurin buɗawa suna bari wa namiji ne, mace kuma ita kuma suna wato suna fifita mata ta matse. Malikiya ko yace su sallah suna sama ta yi su ne, ta yi ne a matse a takure, saboda ita al'aura ce, wai buda wacce to zai iya wato haska wani wuri a jikinta. Sannan kuma idan kafafu ne, wai buda wacce zai iya tayar mata sha'awa. Naka ba a so mace tana sallah tana bude kafafunta, gabanta yana budewa haka, a'a ta matse. Wai mace in ta matse ta takura, to sha'awata ta fi nisa, idan kuma ta buda, to sha'awata ta fi karatuwa. To amma wannan wani ijtihadi ne na malikiya, babu dalili a kansa. Yadda Annabi sallama yace shine sallu kama ra'aytumuni usalli, ku sallah irin yadda kuka ga ina sallah. Kuma a daidai wannan lokacin bai ce amma banda mata ba, kuma ka'ida ta usul la yajuzu tarkul bayani an waqtil haja, malamin usul suka ce baya halatta lokacin da ake bukatar a bayani kuma ba a yi shi ba. Ma'ana Annabi sallama a karantarwarsa baya barin takwana, baya barin bayani a lokacin da ya kamata ya yi shi kuma bai yi shi ba. To in ya faɗi maganan nan ya zama cikin ta akwai toge, to zai yi togen, ba zai bari ba, saboda kar aje a fada cikin abin da ba shari'a ba. To idan ko bai yi toge ba, to babu ne. To mala yace wa yujazi ar-rajulu mirfaqaihi, namiji zai buda gwiwoyinsa na hannu, an jambaihi daga kiyakunsa, wala yunakisu ra'sahu bal yakunu dhahruhu mustawiyan, kar kuma ya sunkuyar da kansa, kar ya sunkuyar da kansa, bal a'a yakunu dhahruhu mustawiyan, gadan bayansa ya kasance a daidaice, a daidaice. Wannan shine ruku'u da ake bukata a wajen mai sallah, kuma kasancewar lokaci ya riga da ya tafi, za mu hakura daga wannan gabar. Abinda muka yi daidai Ubangiji Allah ya ba mu ladansa, kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين وانا يتشي دنگنا ده حديث ينسل لا تنافل أزوني باتار دوة غجيا با كورش الله فيا با باين نان نيمان الدعاء دن الله يم واسطياني ده الدعاء أكن إدن ناي كراتو ينازمه saboda idan nayi baya zama. To wannan dangane da hadisin yin nafila a zaune ba tare da wata gajiya ko rashin lafiya ba, san me kake bukata ba, tunda hadisi dai da akwai shi kuma ingantacce. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallar nafila, musamman idan yayi sallar dare, yayi daddare sallar dare, na Aisha radiyallahu anha tace yakan yi nafila raka'a biyu a zaune, ya sarke kafafunsa yayi sallar nafila raka'a biyu, kuma haka yana yi a zaune akan abun hawa idan yana tafiya. Ko yana disan sun inganta, to ban san tarin bayanin nan me kake nema ba. Sannan addu'a kuma Allah ta'ala ya amsa mana, ya biya maka bukatar kai, baka ikon rike karatu. Sai dai wani lokacin abin da ya shafi karatun nan, wato ba wai rauni ba ne ko rashin basira yake hana zaman karatu ba, abubuwa da yawa suna hana zaman karatu. Daga cikin abubuwan da suke hana zaman karatu akwai rashin maida hankali. Ina ce maida hankali ba wai lokacin yin ba, a maimaitawa. Dukka magabata, kaɗan ne cikin magabata waɗanda suke karanta abu sau ɗaya shikenan ya zauna. Mafi yawan magabata da malamai suna cewa suna karatu su maimaita, su karatu su maimaita, naci da maimaitawa shi ke zaunar da karatu. To wani lokacin akwai wannan ƙarancin nacin, mutum ya yi karatu in bai yi naci ban ya neme shi rasa, sai ya tsammanin cewa wata masifa ce take tare da shi, shi yasa ya kasa rikewa. Alhalin naci kuma nacin ya danganta daga mutum zuwa mutum. Wani sai ka ga nacin kaɗan zai yi maimaitawan, kaɗan zai yi, wani ya maimaita sau uku sai ga ya kiyaye, wani sai ya yi sau biyar, wani sai ya yi sau goma, wani sai ya yi sau ɗari, duk an samu magabata. Haka kai ne za ka jarraba kanka, ka ga wani irin maimaici ne kake bukata kafin karatu ya zauna maka. Sannan abu na biyu daga cikin abubuwan da ka iya hana rike karatu, akwai rashin dacewa da lokaci. Lokacin da mutum ya ɗauki karatu a lokacin da shi ɗabi'arsa bata dace da kiyaye karatu a wannan lokacin ba, ba zai iya kiyaye shi ba. Abin yake nan ma kai zaka karanci ɗabi'arka. Bana mantawa tun lokacin ina da kokari, ina son na yi karatu. Idan na yi karatu kamar bayan sallar asuba, sai na fahimci idan ban maimaita shi da rana ba kamar bayan sallar azahar, to wannan karatun yana ban wahala kuma daga baya. Na ka sai zama idan ina so karatun da na yi ya yi kyau, to bayan azahar in samu lokaci in maimaita shi. To in na dawo da daddare na bukace shi zan same shi, kuma washe gari ma zan same shi, to zan ji shi yana nan. Amma duk karatun da ban samu lokaci da rana na maimaita shi ba, da dare zai ban wahala, kuma yanda zan shafa ma da daddare kafin na yi obakomin ɗinsa ya dawo, to wahalar ba ta kai wahalar da zan yi da rana wajen dawo da shi ba. To in ka fahimci irin ɗabi'arka da yadda wato ƙwaƙwalwarka ko zuciyarka take bukata, to akan haka za ka ɗora ta, za ka ga kayi. To don haka lokaci shi ma da ya dace mutum ya yi karatu, da lokacin da ya dace ya maimaita, mutum ya yi la'akari da shi. Daga cikin sabubba da suke hana rike karatu akwai shingulla, shagulgula, ɗawayin niyoyi, suna hana rike karatu. Tsakani da Allah, karatu wani abu ne da baya son kishiya. Duk wanda yake so ya yi karatu, to sai ya zama wannan karatun shi ya saka a gaba. Amma a ce kana so ka yi karatu, amma lokacin hidimominka sun fi na karatun yawa, to shi karatu zai yiwu? Ba zai yiwu ba. Sai dai yaƙi da jahilci. Yawwa, za ka yaƙi da jahilci, amma karatu irin wanda mutum yake so ya yi, to sai ya yi tafarrufe, sai ya bewa karatu lokaci, kuma lokaci mai tsoka, kuma sai ya rage wa kansa damuwoyi da damuwoyi akan ka rikici kala-kala, damuwar abin da za ka ci, damuwar 'yan bashi, damuwar albashi, shi kansa albashin ran da aka yi shi marana damuwa take farawa, saboda baka san ta ina za ka fara ba. Damuwar iyalai, damuwar yara da kuɗin makarantarsu, damuwar duniya da mai marar lafiya, damuwar mai jego, matsaloli ga sunan kala-kala, ga na abin hawa, mashin ya ce kaca da sprocket, kemana. To irin wannan matsalolin suna hana karatu. Wani lokacin a ce kawai abin da za ka ci sai ka je ka nemo, yana hana karatu. Yana hana karatu. Abin da za ka ci sai ka nemo, yana hana karatu. Asali malamai da suka yi karatu ba su da ɗawainiyar nemo abin da za su ci. To amma kai ne can, kai ne can, kai ne kasuwar abin jama'a re, kai ne kasuwar abin yana, kai ne kasuwar giyaɗe, kai ne kasuwar itas gaɗau, kai ne kasuwar kaza, faɗi can faɗi can. To sai ka yi karatun ba zai yiwu ba. To shi ma shagulgula suna hana zaman karatu gaskiya. Sannan daga cikin sabubban da suke hana zaman karatu babba, kuma shi na bari a ƙarshe, sabon Allah. Sabon Allah yana hana zaman karatu. Duk mutum zai bi shawarwarin da na bayar ɗin nan, ya yi nacin, ya yi amfani da lokacin, ya rage wa kansa hidimomi, ya yi duk abin da aka faɗa na shawarar, da karatu zai zauna kuma ya ƙi zama. To kuma sai ya yi wa kansa hisabi, ya duba irin ayyukansa, idan akwai wasu ayyukan saɓo, musamman kaba'ir da yake aikatawa, to ya yi ƙoƙari ya nisanta, domin yana hana zaman karatu. Suna cewa Imamu Shafi'i yana, akwai wani baiti da ya shahara cewa daga Imamu Shafi'i ne, wasu kuma suna cewa a'a, bai tabbata ba cewa daga Imamu Shafi'i ne, amma baitin ya shahara. Shakautu ila waki'in su'a hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi فقال علم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاص. ناكوكاوا مالمينا وكيع ما زو إنكار ونم بيتن سكتش إمام الشافعي بي ونم مالمين سنا وكيع با. ناكوكاوا مالمينا مالم وكيع سوء حفظي مون حدتا ركركتش واتكي باتا زمان. فأرشدني إلى ترك المعاصي sai ya nusar da ni zuwa ga barin sako. Faƙala alam bi anna al-ilma nurun, yace ka sani fa ilimi haske ne. Wa nurullahi la yu'ta li'asi, kuma ka sani hasken Allah ba a bai wa mai sako. To sai addu'ar da kace kuma sai ai tayi ba abinda baya bukatan addu'a, Allah ya amsa mana. To yanda shi wannan yace dan Allah ka bani shawara, to idanun ba sani ba ko shekarun sun fara tafiya ko takaddar ce, ka bani shawara domin ina cikin tsananin damuwa da bukatar taimako a wurin Allah akan wani al'amarina da barazanar rasa shi take tunkara ta. Na san ba'a wa Allah dole, amma wace hanya zan bi nayi masa magiya da fadanci, domin wallahi malam ko bacci ba na iyawa sosai. Sannan a karoka min addu'a a wurin yan uwa da kuma kai don Allah. Ubangiji ta'ala ya yi maka wannan damuwa, ya amsa addu'o'i. Sai dai har kullum shi musulmi yadda yake da Allah maɗaukakin sarki gaba ɗayan yadda. Abinda ake nufi da addu'a shine ka bauta wa Allah maɗaukakin sarki ta hanyar nema a wajensa. Wannan bautar Allah yana son ta, saboda yadda Allah yake son wannan bautar ta a bauta masa ta hanyar nuna masa bukata, ta sanya duk wanda ya nuna masa bukata to ba zai bar shi hannu silba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah yana jin kunyar bawansa ya daga hannu ya roke shi kuma ya sauke su sufuli bai masa komai ba. Sai ya sanya addu'a, duk mai yinta to baya fita daga ɗayan halaye guda uku, kuma dukkan nasarori ne. Ko dai Allah ya bashi abin da yake neman, ko kuma Allah ya tunkuɗe masa wata masifa da take bibiyansa a sanadin wannan addu'ar, bai samu abin da yake neman ba, amma Allah ya tare masa wani abin da ba don wannan addu'ar ba, to da ya fi abin da yake nema ɗin wato damuwa, sai Allah ya masa maganin wannan sanadin addu'arsa. Ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya tanada masa wani gagarumin matsayi a wajen sa ranar gobe kiyama, amma bai yiwuwa mutum ya roƙi Allah da tsarkin niyya ya fita daga cikin waɗannan mutanen guda uku. Don haka a ce a lokacin da mutum yake roƙon Allah wata bukata, yana roƙonsa ne, yana masa bauta, yana mai nuna masa bukatarsa zuwa gare shi, ba tare da yana nuna wa Allah maɗaukakin sarki lallai wannan abin da yake nema sai shi, in ba shi ba kawai a bar komai. To wannan yana cutar da addu'ar mai addu'a. So da yawa ɗan adam abin da yake gani a idonsa ya ɗauke shi alheri, shi yake ganinsa alheri. Abin da yake gani a idonsa ya ɗauke sharri, shi yake ɗaukansa sharri. Allah kuma shi ne masanin alkhairi na hakika, shi ne masanin sharri na hakika. Fa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah shi ne sani kuma ku sani ba. Kar ka fidda rai a cikin bukatarka da matsawa wajen gaya wa Allah. Allah yana son a roke shi, kuma yana son a matsa masa, kuma kamar yadda ka faɗa yana son fadanci. Fadancin bai wuce ka kira shi da sunayensa da siffofinsa, sannan kuma ka dubi lokuta masu muhimmanci da annabi alaihi salatu wassalam ya fadaitar da addu'a cikin su, cikin sujada, cikin dare, karshen dare, bayan kiran sallah, kafin shiga sallah, ko kai tawassuli da wasu ayyuka na alkhairi da kai wanda kasancewa kai su da tsarkin niyya. Duka wannan yana daga cikin yiwa Allah madaukakin sarki fadanci, amma kamar da kace ba a yi wa Allah dole, to wannan ba yana nufin cewa wai a wai Allah ba zai maka ba tunda lokacin da kake so a maka yayi bai yi ba, ba haka ake nufi ba, baka san lokacin da Allah ta'ala zai amsa maka addu'ar ka ba. Sannan kuma ba a fudda rai, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a amsa wa kowane ɗayan kun yi addu'a matukar bai gaggauta ba. Suka ce ya mallakin Allah me gaggauta addu'a, yace mutum yace nayi addu'ar ma nayi addu'ar ma har yanzu shiru, to wannan ba zai samu biyan bukata ba. Allah biya mana bukata. Batun ikhlasi na ayyukan ibada, to ina ga wanda ya saba da wanda ya saba da majalisan ilimi da lokaci ya gabato da damuwarsa ya tafi can, baya tuna ikhlasi, kawai ya zama masa nishadi, to shi ne ikhlasin. Ko a tunanin ka duk lokacin da mutum zai je sai ya yi niyya ta ikhlasi na zuwa wurin karatu, wane ne wanda karanta alqur'ani da hadisi da zama a masallaci a bada ilimi zai zama masa nishadi kuma ya zama mai mummunan niyya? Mai mummunan niyya yana ta wajen sabuwa, mai mummunan niyya ai bai zo ba. Haka duk wanda har ya zamana sallah ka duba fa manzon Allah sallama yakan ce da Bilal, kira mana sallah mu shiga hutu, sai ya dauki sallah hutu yace wuj'ilat qurratu aini fi sallah, an samu farin ciki na a cikin sallah, wato sallah ta zama masa nishadi. Sai ce rashin ikhlasi ne, ai idan bautar Allah ta zama maka nishadi to shine alamar ikhlasi insha Allah ta'ala. Wanda ya rasa raka'a a sallah kuma fahimtarsa cikatawa ce sai ya manta ya karanta sura, to zai yi sujada ba adi ne? A'a, ba zai yi ba. Ai karatun sura cire shi ne yake sa sujada, kamar da muka karanta cire shi ne yake sa sujada. A wajen wasu malaman ma ko da mutum zai sura sallah ma gaba ɗayanta ba sura ko ɗaya ba zai yi sujada ba, kamar da zance mai inganci wanda ya bar sura zai yi sujada kabli, amma daɗa sura kuma baya cutar da sallah, baya sa ba'adi. Da mutum zai yi sallarsa gaba ɗaya kowace fatiha da sura, kowace raka fatiha da sura, ba ba'adi a kansa. A ce sallah a zahar raka ta uku ma yi mata fatiha da sura, raka ta huɗu ma yi mata fatiha da sura, ba komai, ba ba'adi a kansa. Ƙarin sura baya cutar da sallah. To yin haka ne ai mun karanta da ku raka'ar farkon a zai iya mata sura biyu ko? Eh, raka'ar farkon zai iya mata sura biyu, da haka lodin sura baya cutar da sallah. Eh, baya cutar da sallah, da haka wannan babu komai a kansa na sujada insha Allah ta'ala. To ba za mu hakura min sallah ba, arama bismillah alaikum assalamu alaikum. Malam yace dangane da niyyar mai sallah a halin tafiya, muka ce ya kamata ya yi wa kansa hukunci kasar zai yi ko cikawa zai yi. Yace to masu bin safa ya kamata ya gaya musu ko kuwa wato don su san halin da suke ciki ko? To babu laifi idan liman ya sanar da mamunsa cewa kasar zai yi, amma wannan ba wai manufar saboda niyyarsu ba, manufar saboda kar ya yi sallama surafkana. Saboda kar ya yi sallama surafkana, amma in saboda niyya ne to kowa da niyyarsa yake shiga sallah, kowa da niyyarsa yake shiga sallah. don haka idan mutum ya shiga sallah lokacin da mutum ya zo zai yi kasaru kuma ya zo ya ga ana sallah sai ya shiga yana tsammanin kasaru ce kuma sai ya ga ba kasaru bace shikenan cikawa ta kama shi alatul wannan kuma bai cutar da sallarsa ba cikawa ta kama shi Allahu alam na'am malam na karshe na'am wa alaikum salam kana yi wa wani tambayar ne ko taka ce sai yace wai idan mutum ya zo zai yi sallah kafin kabarar haraman ne zai yi niyya ko bayan kabarar haraman zai yi niyya na yi mamakin tambayar ne sai an ce kana yi wa wani ne ko taka ce sai ta niyya kafin aiki ake yin ta kabar harama oh okay to yau wato ashe na san da wannan tambayar ta ka akwai dalili ba haka kawai kai ta ba ashe yayi la'akari ne da a wajen karatun mu sai da aka ambaci niyya ai kabar harama sannan aka ambaci niyya to kenan wannan ne yasa yake tambaya to kenan wannan yana cewa sai an yi kabar harama sannan ai niyya ko ko kamar yadda ya sani ne sai an yi niyya ai kabar harama ko shine kamar yadda na sani ne sai an yi niyya ai kabarar harama ko kamar da na gani a littafin nan yanzu sai an yi kabarar harama sannan ai niyya kamar da ka sani ne sai an yi niyya sannan ake kabarar harama sai an yi niyya ake kabarar harama ni ma ba zan iya sanin me yasa mallam yayi tartibin haka ba amma babu wata fahimta da take nuna cewa sai an yi kabarar harama sannan ai niyya babu ita a duniyar ilimi amma wannan tartibin da mallam yayi ban san me yasa yayi shi haka ba Allahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك